Na haka akwai tamboyi. A karan fari wato nan na yi kuskure wajen faɗayi in baiwa dan uwa da ya rubuto takarda wanda yake sha'awar shiga musulunci nan da ƙarshen Ramadana. To tuna ba shi dan ya bugo mun waya tunda ban san inda yake ba, kuma bai rubuta adireshin sa ba. A ce ban sani ba na yi shuka idan makwalwa. Wannan sai ba mutane da dama suka samu waya ta. Sai zanto cewa a cikin kowane awa daya zan iya samun waya 30 ko 40. Bayan text ba iyaka daga nan ko daga Kano ko daga Bauchi ko daga wani wuri. To amma gaskiya kowa ya san cewa waya da yawa irin haka mutum ba zai iya amsa ba. Dan haka ban tsammanin na amsa kashi 7 cikin 10 na wayoyin da nake samu. Kuma wannan ya faru ne saboda karancin lokaci. Sannan kuma dan suka yi tarbuto tambayoyi ta hanyar waya ta. Ta hanyar text. To sai ina gogewa sai na ga cewa suna da haƙƙin amsa kaɗan daga cikin su ko da ba duka gaba ɗaya ba. A yadda suke a rubuce haka zan karanta su. Mai tambayar farko ce assalamu alaikum, ina rubuto maka tambayoyi na dan neman amsa amma ba ka amsa, wannan kusan ita ce ta takwas.
Na'am.
Tambayar ita ce me yasa ba ka karanta al-qunut lokacin da kake sallar asuba? Ɗaya kenan. Me ye laifin sallah ba tare da kama hannu ba? Dan Allah, dan Allah ka bani jawabi. Bai rubuta sunan shi ba, ban san ko daga ina ba ne. Na farko dai tambayar farko abinda ya shafi al-qunut a lokacin sallar asuba, wannan bai tabbata ba ta hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Al-qunut iri ne suka tabbata daga manzon Allah. Kashi na farko wato al-qunut na annawazil, yayin da wata musiba ta sauka a gari ko yayin da waɗansu musulmai suke cikin halin kakanikayi, sai ka yi al-qunut kana roƙon Allah ya fitar da su daga halin da suke ciki. Kamar yadda ya tabbata cikin hadisin Bukhari, manzon Allah ya rinka yin al-qunut ga adu'afa'ul muslimin, waɗanda ba su yi hijira ba suke zaune a Makka. Ya rinka roƙa musu Ubangiji, Allahumma anzil walid ibn al-walid, ya Ubangiji ka teki ka samar da al-walid ibn al-walid, ka samar da wane-wane, yana ambatar sunansu. To irin wannan al-qunut din ana iya yin ta a dukkan salloli guda biyar ba tare da bambance asuba da sauran ba. Sannan kuma limami zai yi ta ne bayan ya dago daga ruku'i a raka'a ta ƙarshe. Sannan kuma zai rinka yin addu'ar ne a bayyane, ko da sallar azhar ce ko la'asar. Mamu kuma suna cewa amin. Adadin kwanakin da suka ɗiba za su yi kwana biyar ne, sati ne, wata ne, liman da zai rinka yi a bayyane, kuma ana yin ta a cikin dukkan sallolin nan guda biyar, kuma bayan an dago daga ruku'i kafin zuwa sujada a raka'a ta ƙarshe. To kaga wannan hadisin ta tabbata cikin sahih Bukhari, baka da matsala. Al-qunut ta biyu ita al-qunut da ake a cikin wutri, yayin da mutum ya kammala shafa'i a wutri raka'a ɗaya wutri, to ita kuma akan yi al-qunut. Amma akan yi al-qunut din wannan ne idan liman ya kammala karatun Fatiha da sura kafin ya tafi ruku'i. Wannan shi ne ya dace da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ba bayan an dago daga ruku'i ba. Babu wani nassi da ya zo da ana yi bayan dagowa daga ruku'i, ko da kun ga mutanen Saudiya suna yi ba su da hujja. In dai a hadisi ne, duk wanda ya karanta hadisan manzon Allah ya san cewa ana yi ne kafin a tafi ruku'i. Amma na nawazi shi ne bayan an dago daga ruku'i. Sannan kuma al-qunut da ake yi na wutri ba kullum ake yin sa, wata rana a yi, wata rana a ƙi, shi ne sunna din. Da haka wata rana in mun zo sallan dare kuka ji ba mu yi ba, kar ku zarge mu, muna da hujja kenan. Ina ba zan fahimta, wata rana a yi, wata rana a ƙi, ba dan lokaci ya kare ba, har kawai ba a yi ba, dan manzon Allah bai zunce shi kullum ba. Ina ba zan fahimta. To waɗannan su ne al-qunut guda biyu da suka tabbata ta fuskar riwaya. Na ɗagowa daga ruku'i a cikin sallar asubahi kaɗai, wannan babu hadisi a kai. Asar ne na Umar ɗan Khattab, kuma shi ma bai inganta ba ta hanyar riwaya zuwa gare shi. Kuma an sami iftirabi, wato lafizan da na abinda ake karantawa ɗin sun sha bamban da juna ta fuskar riwaya. Kamar yadda za ka iya ganin wani ɓangare na wannan jawabi a cikin littafin Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muktasid. Wannan shi ne dalilin da ya sa ba ma yin al-qunut a cikin sallar asuba. Bai tabbata fuskar hadisi ba, bai tabbata cewa manzon Allah ya yi shi ba. wani sahabi yace nayi sallah a bayan annabi, nayi a bayan Abubakar, nayi a bayan Umar bin Khattab, ban taba ganin ɗaya daga cikin su yayi al-qunut a ba a cikin sallar asuba ba. Saboda kaga babu hujja kina kai, wannan shine dalili. Sai maganar cewa mutumin da bai dora hannun dama akan nahu ba, ma'ana bai kabulu ba, bai kuma yi al-wada'u ba, shin yana da laifi? Ba za a ce yana da laifi ba ta yadda za a ce baya da sallah, amma ya yi hasarar lada da ya kamata ya samu, da ya yi koyi da manzon Allah da ya samu lada, da bai yi ba to babu lada babu zunubi a kansa, ya yi hasarar lada, sannan ba a yi masa sanadi ko alkawali na wani zunubi ba. Ina ba ta amfanta, domin ɗora hannun dama akan na hagu ko kace alqabdu fi salati ko alwudu a cikin sallah, wato ba rukuni ne cikin rukunan ita sallah din ba, domin sallah takan rushe ne yayin da mutum ya bar rukuni cikin rukunanta. Ina fata an fahimta. To saboda haka wannan ita ce wato ainihin ansar ka. Mai tambaya ta biyu abinda take cewa, malam an ce min ina da mijin aljani wanda ya hana ni yin aure, kuma ya hana ni in samu aiki da sauran bukatu. Sai malamai sai aka ce wai sai waɗansu malamai masu yin amfani da rauhanai su kaɗai ne za su iya raba ni da shi wannan mijin aljanin. Shin ya halatta a je wajen irin waɗannan malaman masu yin amfani da rauhanai? Na farko dai babu wani mijin aljani, amma ta iya yiwuwa aljani shi ne jikin ɗan adam. Dalilai na shari'a sun tabbatar da haka, kuma hankali lafiya ya tabbatar da haka. Don su aljanu daga sunansu suke aljin, wato ɓoyayyu ne ido baya ganin su, sai in sun ga dama sun rikide sun fito a cikin halittar ɗan adam, kamar yadda manzo Allah ya nuna cewa suka rikide su zama karnuka ko su rikide su zama macizai. Don haka manzo Allah ya ce idan mun ga maciji a cikin gida kar mu kashe shi, don aljanna rikidewa ya zama maciji, amma idan a daji ne za ka iya kashe shi. Ina ba da fahimta. Sannan kuma sukan zama iska, don haka a Hausa ma ake cewa iskokai. Ina ba da fahimta. Saboda asalin halittar su daga wuta ne ko harshen wuta. Idan suka kalli harshen wuta daga sama za ka ga akwai iska yana tsire, to suka rikide su zama haka. Yayin da suka zama iska din nan za su iya shiga ta kowace kafa cikin jikin dan adam, ko ta baki ko ta hanci ko ta ido ko ta kowace kofa ta jikin dan adam, kuma in sun tashi fita za su iya fita ta kowace kofa da iska na iya shiga cikin jikin dan adam da ita. Don haka ne dalilan shari'a na nuna aljanna iya shiga mutum. Sannan idan aljanna ya shiga mutum kan zai iya tasiri da izinin Ubangiji wajen ya hana ta aure ko kuma waɗansu bukatunta na duniya. Amma ban ba da shawarar cewa a je waɗansu malamai masu rauhanai, wato wannan na nufin a je wajen ƴan bori kenan, ko wajen bokaye, ko wajen malaman tsubbu. To kuma ita cuta ba a magance ta da cuta ƴar uwarta. Idan Ubangiji ta'ala ya jarrabi mutum da aljan, to sai a bi hanyoyi na shari'a don ƙoƙarin raba shi da aljan din. Shi ne sai a yi masa abin da ake kira ar-ruqya. Ar-ruqya, da yawa daga cikin masu karatu sukan ce raqiya, wannan kuskure ne, babu wannan kalma, sai dai ar-ruqya, jam'in ta ar-ruqa. Idan aka yi amfani da ayoyi na Al-Qur'ani ko waɗansu addu'o'i tabbatattu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, jarrabawa ta yau da gobe na nuna tasirin ayoyin Al-Qur'ani wajen fitar da aljan daga cikin ɗan adam. Kuma wannan abu guda biyu ake bukata. Farko dai abin ya zama shari'antacce kamar aya ta Al-Qur'ani ko wata addu'a tabbatacciya daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Na biyu, a samu wanda zai yi mutum ne na tsatsi, ahlus sunna ne ba dan bid'a ba, mai tsoron Allah ba wanda yake zacce maka ba'ira a sanari ba, mutumin da yake kwatanta gaskiya, mutumin da ya dan yi fice a cikin mutane wajen tsantseni da gudun duniya. To yayin da mutum ya cika waɗannan siffofin, an fi sa ran tasirin ruqyarsa sama da wanda ya mayar da ruqya sana'a kadai, wanda babu takawa ta tare da shi, babu tsoron Allah, babu natsuwa, babu kaza, wato sai ka ga boka-boka mai ruqya-ruqya. To wannan gaskiya ba na ba da shawara a je wajensu, ko da ya yi da'awar ruqya yake, saboda dama daga cikin waɗanda suke ruqya za ka samu ba sa ma kan tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To don haka lallai a samu mutum gurgudo wanda yake akwai natsuwa ta tare da shi. Alhamdulillah a nan cikin garin Maiduguri, a Kano, a Kaduna, a Bauchi, a Gombe, sauran wurare duk ana samun malamai na sunna waɗanda suke ruqya, kuma wanda alamu na nuna wato tsantseninsu da gudun duniya su da kuma tsoron Allah su. Ba mu ce ma'asumai ne waɗanda ba sa laifi ba, to amma abinda muke cewa shine suna kwatanta gaskiya da tsoron Allah. kuma wanda wannan shi ake bukata wajen addu'a, dan ita ruku ya din addu'a ce. Saboda haka idan kin samu irin waɗannan, to sai a sami sai yi ruku ya da izinin Ubangiji subhanahu wa ta'ala, sai kiga Allah ya taimaka an sami sauki, kuma ke ma ki cigaba da roƙon Allah subhanahu wa ta'ala.
Na'am.
Yace malam Allah ya taimaka, Allah ya yi jagora dangane da wa'azi da kake yi, muna karuwa ƙwarai da gaske, Allah saka maka da alkhairi. Wannan kawai addu'a yi, ban san daga ko ina ke, babu suna, yawanci duk ba sa rubuta suna, don haka ba na iya gane daga ina ne. Assalamu alaikum, gaisuwa tare da fatan alkhairi a gare ka malam. Ina son in miƙa godiyata ta musamman akan faɗakarwa, faɗakar da musulmai da kake yi, Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya saka muku da alkhairi. Shi ma nan babu su. Assalamu alaikum. When you said your number, I thought I will seize the opportunity kaza 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 zuwa karshe. Yace lokacin da na lokacin da na ambaci number ta, yayi kokarin yayi amfani da wannan dama wajen kofan number. Dan dama akwai wani dan uwansa da Allah ya gasa rasuwa wanda suke kallon tafsirin na tare, kuma shi yasa sai ya kallon tafsirin, duk lokacin da yake kallon tafsirin a talabijin ko radio sai ya tuna da shi. To da haka sai ya jira ambaci number ta, sai ya ga ya dace ya gogoye min addu'a ta alkhairi. Nagode Allah saka da alkhairi, bai faɗi sunansa ba.
Na'am.
I pray to God to make you happy, make you smile, guide you safely through every mile, grant you wealth, give you health, and most of all, protect your belief in Him. Now go to Basu Nakiba.
Now.
Haka haka dai dai tantan gurin ba iyaka. Yawanci waɗansu da Hausa, waɗansu da Turanci, waɗannan kawai zan iya karantawa. Ma'ana yi wannan a matsayin amana kansa ce ba ansa ba, amma kuma wannan baya nuna kullum sai na ansa. Ya dangance da na samu sarari, tunda akwai rubutattun takardu ga sanan gurin babu iyaka da dimbin yawan. Allah ya saka wa kowa da alkhairinsa.